Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan lasariyar Litinin 11 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya ko makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gubel. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lasariyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Yau Litinin shugaban tsaron Amurka mai riko Farshananan ya ce har yanzu kungiyar ISIS ta kasance a fadin duniya tana nan da ranta. Sabuwar shugabar kwamitin kula da harkokin Afirka da kiwon lafiya da duniya ta ce akwai buƙatar a maida hankali kan abin da ke sa 'yan Afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunansu. Haka kuma za ku ji cewa wani rahoton ya ce 'yan Najeriya fiye da miliyan 70 ke amfani da kayan shafe-shafen ƙara fari akai-akai, abin da ya sa babbar ƙasar da ke nahiyar Afirka zama mazaunin masu shafa man ƙara haske da ake kira bleaching.
To kanan labaran kenan. Bayan ku gama jin labarai za ku ji cewa wato hukumar zaben Najeriya ta ce ta kimsa tsaf ta gabatar da ko kuma ta gudanar da wato zaben da za a yi, amma a jihar Borno wato hukumar ta kuma ce ita ma a shirye take ta tabbatar da ta yi zaben.
To ba mu da matsaloli gaskiyan Allah, duk abin da muke nema na zabe mun samu.
Akwai su da ke kokan cewa har yanzu ba su samu katin zaben su na dindindin ba.
To ai ga kati nan muna da su, yanzu wanda muke da su a ƙasa sun kai 100,000.
To madalla za ku kuma ji irin wainar da ake toyawa har yau dai akan shirye-shiryen zaben Najeriya, inda za mu tattauna da Alheri Grace Abdu wacce take wurin da ake bada takardun zabe na dindindin wanda wa'adin karban takardun ke karewa a yau Litinin. A Niger kuma ana gudanar da wasu addu'o'i ne don tabbatar da ganin an samu zabe cikin kwanciyar hankali da zama lafiya a Najeriya. Sai dai ba za mu iya kawo muku wato shiri na noma wato ilimi ba, don haka sai a dakace mu wani mako za mu kawo hakan, don haka da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yau Litinin shugaban tsaron Amurka mai riko Farshananan ya ce har yanzu kungiyar IS ta kasance a fadin duniya, yayin da mayakan Amurka ke mayakan da Amurka ke marawa baya ke kokarin kwace tunga ta ƙarshe da ke hannun 'yan kungiyar a gabashin Siriya. Shananan ya faɗa mana ma labarai da ke tafiya tare da shi zuwa Afghanistan cewa idan aka yi magana irin abin da kungiyar ISIS za su iya yi ya danganta da irin mutanen da suke da su a ɓoye. A makon da ya gabata sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatarwa da ƙasashe abokan Amurka cewa Amurka ba za ta watsar da ƙoƙarinta na kawo ƙarshen kungiyar IS ba lokacin da ta kwashe dakaranta daga Siriya. Shananan ya faɗi yau Litinin cewa yana shirin tattauna lamarin a cikin wannan makon da ƙasashen kawanci na NATO, ciki har da goyon bayan tsaro wanda ya ce yana da muhimmanci yayin janyewa daga wani aikin soja. Mayakan da Amurka ke mara baya a Siriya sun faɗi jiya Lahadi cewa sun kwato wurare 41 daga mayakan IS, wato da mayakan IS ke rike da su a gabashin Siriya. A wata hira da muryar Amurka da sabuwar shugabar kwamitin kula da harkokin Afirka da kiwon lafiya ta duniya a duniya da na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a majalisar wakilan Amurka, ta ce akwai buƙatar maida hankali akan abin da ke sa 'yan Afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunansu. Tabbas rikice-rikice na ɗaya daga cikin dalilan, a cewar 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat a jihar California Karen Bass a lokacin da ta zanta da James Batty. Saboda haka warware waɗannan matsaloli ta yadda al'ummar nahiyar ba za su ji suna buƙatar su fita daga ƙasashensu ba na ɗaya daga cikin matakan da ya kamata ɗauka, a cewar Bas. Batun yanayi ma na ɗaya daga cikin dalilan da ke sa mutane na ƙauracewa matsugunansu, a cewar Bas. Mr. Bas ta kuma nuna damuwarta akan yadda ake yi wa 'yan gudun hijira daga Afirka Amurka. Wasu 'yan Afirka da yawa daga Somalia da Sudan ta Kudu da Liberia sun samu takardun kariya na wani ɗan lokaci da ake kira TPS a taƙaice ko DED, abinda zai ba su damar zauna a ƙasarsu kuma samu aikin yi. A ko da yake, 'yar majalisar ta nuna damuwarta akan cewa wannan matakin da aka ba su na iya canzawa ƙarƙashin gwamnatin Trump. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɗaya bangaren kuma shugaban sojan mai riko Fat Shanahan ya ziyarci ƙasar Afghanistan a yau Litinin domin haɗuwa da shugabannin Afghanistan da kwamandojin Amurka, ziyarar da ke zuwa daidai lokacin da masu shiga tsakani ke aikin zaman wato zaman yarjejeniya samar da zaman yarjejeniya zaman lafiya. Shanahan ya faɗa manema labarai cewa yana son ya tabbatarwa da jami'an Afghanistan muhimmancin tattaunawar da ake kana da kuma da ke faruwa abin da ke faruwa a ƙasarsu. Gwamnatin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ba ta cikin tattaunawar da ake tsakanin manzan Amurka na musamman Afghanistan Zalmay Khalilzad da ƙungiyar Taliban. Khalilzad ya faɗa a makon da ya gabata cewa ya yi imani za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya kafin zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Yuli, kuma shi da tawagarsa na shirin sake ganawa da ƙungiyar Afghanistan a ƙatar ranar 25 ga watan Fabrairu domin ci gaba da tattaunawar. Shanahan ya ce ma'aikatar tsaron Pentagon na taka rawar gani a tattaunawar da ake, kuma yana aiki kafaɗa da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro John Bolton. Haka kuma ya ce ba a ba shi izinin rage yawan sojojin Amurka da ke Afghanistan ba. A cewar wani rahoto, 'yan Najeriya fiye da miliyan 70 ke amfani da kayan shafe-shafen ƙara fari akai-akai, abin da ya sa babbar ƙasar da ke nahiyar Afirka zama mazaunin masu shafa man ƙara haske da ake kira bleaching da Turanci. Wata matashiya mai suna Goodness Ben, 'yar shekaru 25 da haihuwa, 'yar fim mai tallata tufafi, kuma ta ziyarci wani shagon sai da man mayukan shafawa a birnin tarayya Abuja. Tana so ta yi suna, kuma ta ce ta yi wato ta yi ta ƙara haske ya ƙara mata kurjin samun shiga fina-finan.
Yes, this is Nigeria. A fair skin is business. That's what it's business. In movie industry, most times the director wants you to like glow. In fact, you should be
camera friendly. Tace, a Nigeria miki da farare aiki harka, amma sana'antar fina-finai yawancin lokuta director na so kasance da haske. Kasancewa yawancin lokuta bakaken mutane sukan ki, amma sun fi kyau idan suka je kusa da na'urar daukar hoton bidiyo. A cewar wani kiyasi a shekarar 2011 daga hukumar lafiya ta duniya wato WHO, 'yan Najeriya miliyan 76 yawancin mata ke amfani da man ƙara haske akai-akai, amma akwai wasu 'yan Najeriya da ba farare ba da suke yin watsi da wannan tunani na cewa an fi son farare. Sun ce baƙaƙe ma suna da kyau. Tina Onahu ta ce ba ta buƙatar shafa man ƙara haske.
My confidence really doesn't come from my skin. It comes from within, and I still get as much attention from.
Tace yarda da kaina ba daga launin jiki bane da zuciyarki, kuma samari na imani na wato na mani magana kamar yadda zasu tanka sauran mata, a saboda haka bana tunanin yarda da kaina na da saba da alakar jiki na.
Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toba dalla. Yayin da ake shirin gudanar da babban zabe a Najeriya, hukumar zabe a jihar Borno da ta shafa ma da ayyukan 'yan ta'addan Boko Haram ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben a cikin jihar. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Calabar gates, we have 43,389. So the total of registered voters in our IDPs are 409,833,000. Those who are going.
Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno, Alhaji Ibrahim Magaji kenan, ke bayani kan zaɓuɓɓukan da za a gudanar a jihar Borno, da kuma ya ce akwai ƙananan hukumomi guda 8 cikin 27 da ake da su a jihar da za a gudanar a sansanonin 'yan gudun hijira, da ma aka yi musu rajistan ƙuri'u 409,833 da suka haɗa da ƙaramar hukumar Kalabalge da Abadan da Guzamala da Marte da Dukwa Dangala da Mobar da kuma Kukawa. Alhaji Ibrahim Magajin da ya yi wannan bayanin ne a wani taron masu wada tsaki kan harkokin zaɓe da ƙungiyar 'yan jaridu Roshin jihar Borno ta kirawo don wayar da kawunan jama'a kan zaɓen da za a gudanar. Bayan kammala taron ne kuma na tambayi shi Alhaji Ibrahim Magajin kuwa ko wace matsala da hukumar nasu ke fuskanta na tunkaran wannan zaɓe, ga da abin da ke cewa.
To ba mu da matsaloli gaskiyan Allah, duk abin da muke nema na zaɓe mun samu.
Akwai su da ke kukan cewa har yanzu ba su samu katin zaɓensu na dindindin ba.
To ai ga kati nan muna da su, yanzu wanda muke da su a ƙasa sun kai 100,000, to amma ka san sha'ani yanayin mutanenmu yadda suke. sai saura kwana ɗaya ko biyu nan ne za a ja a kuma ce za a je a karɓa.
To ya shirin zabe da za a yi a sansanin yan gudun hijira kuma yake?
A yana tafiya daidai yadda ya kamata.
Na kuma tambayi daraktan hukumar wayar da kan jama'a na ƙasa, reshen jihar Borno da ake kira Alhaji Yahaya Imam, ko me suke yi game da wayar da kan jama'a game da batun sayar da katinan zabe? Ga duk abin da ke cewa.
Tun sayar da kati yana ɗaya daga cikin abubuwa uku da mu hukumar wayar da kan jama'a muka himmatu akai. Shi katin nan kullum mukan ga jama'a shine abu daya da aka bai wa talaka yake daidaito da koda shugaban kasa, koda mai arziki, koda waye ne, katin ka guda daya daidai yake da na shugaban kasa. Saboda haka kada ka sai da shi. Kuma wayannan da suke zuwa suna sayan katin ba inda za su kai illa su karba su halakar da katin don kai baka yi amfani da shi ba, shine kawai abin da suke. Saboda haka dole mutane su san da wannan, ba inda za su kai katin wanda ya sayi katin nan ba zai iya yin zabe da shi kawai don ya hana kai yin zaben nan.
Ambassador Ahmed Shehu da shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu reshen jihar Borno wanda shi ma ya samu halartar wannan taro.
INEC yayi magana akan yadda ake za a yi zabe. Mu kuma kiran da muke musu shine a tabbatar cewa duk dan kasa wanda yake da incin ya jefa kuriyan shi ya samu dama ya jefa, especially in ka duba na jihar Borno namu daban yake. Kullum zaka tashi ka ji wancan garin an ji an kona, kuma yan garin ko an kore su sun tashi sun tafi wani waje kaza. Yanzu haka ana tattauna ne ya za a yi wayan su wanda suke gujin hijira a ga cewa ba danne musu hakkin su na sun samu sun jefa kuriyan su ba.
To wai shin menene ma makasudin kiran wannan taron? Tambayar kin ne wa shugaban kungiyar Angel Duration jihar Borno, Comrade Baba Sheikh Haruna. Ga kuma abin da ke cewa
Allah ya jarabce mu da fitinan Boko Haram da sauransu. To yanzu kuma ga zabe muka sa gaba, akwai tsoro a cikin zukatan jama'a a cikin gari. Muka ga ya kamata mu kira wanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan harkan zabe, mu ga cewa mun tuntubi juna, mun sanar da juna cewa ba abin da zai haifafa mana alheri in ba dai mu yi zabe cikin lafiya ba tare da tashin hankali ko musguna wani dan ƙasa yayin da zai je jefa ƙuri'arsa ba. Shi yasa muka kira wannan taron. Alhamdulillahi wayanda suke da ruwa da tsaki sun zo sun yi jawabi daidai gurgudo.
Yanzu dai ƙasa da mako guda ne ya rage a soma gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari a tarayyar Najeriya, wanda kuma fatan duk wani ɗan Najeriya shine ya ga an kammala wannan zaɓen lami-lafiya ba tare da samun wani tashin hankali ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da gaida Haruna Dauda. To kafin mu samu alheri Grace Abdul Akallahi barbuka waɗannan rahotanni daga bisani mun tattauna da ita. Wasu sarakunan gargajiya da kabilar Igbo sun sake jaddada goyon bayan su ga zaben shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda yake neman wa'adi na biyu bayan sun kammala taron nuna goyon baya ga shugaban a Owerri a babban birnin jihar Imo. Ga wakilinmu Okoro Igwe da ƙarin bayani.
A yankin kudu maso gabashin Najeriya, wasu sarakunan gargajiya na kabilar Igbo sun sake jaddada goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari, inda suka kuduri aniyar ganin ya samu gagarumar nasara a zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a ranar 16 ga wannan watan. Sarakunan sun bayyana hakan ne a taron nuna goyon bayan tazarcen shugaba Muhammadu Buhari da suka yi jiya Alhaji a Owerri, babban birnin jihar Imo. Ko me yasa hakan? Mai martaba Eze Olivo Hanwe shine kakakin wannan rukunin sarakunan gargajiya na kabilar Igbo masu fafutukar ganin an sake zaben shugaba Buhari.
We saw Mr. President as a man who has vision for Nigeria, and we say he is endorsed, and we say he must go back, and we say he must be re-elected by Nigeria.
Eze Hanwe ya ce mun dauki shugaba Buhari a matsayin mutumin da ke da hangen nesa domin kyautatawa Nigeria, kuma shi yasa muke nana ta cewa lalle sai yayi. Lalle sai 'yan Najeriya sun sake zabansa. Muna sake jaddada wannan aniyarmu, kuma muna ƙara cewa shugaba Buhari shi ya fi cancanta domin ya samu wata damar kammala muhimman abubuwan da ya fara. Muna cewa lalle sai shi Muhammadu Buhari. Saboda haka ina roƙon kowane ɗan kabilar Igbo ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya zaɓi shugaba Buhari, saboda wannan shi kaɗai ne matakin da za mu ɗauka wajen ganin an miƙa wa kabilar Igbo ragamar mulki a shekarar 2023.
having realized the record achievement he has recorded within the short period of time, especially from the angle of security, fighting of corruption, and economic development.
Whenever sarakin gargajiya is a declan isim kenan na cewa da muka fahimci nasarorin da ya cimma cikin dan gajeren lokaci musamman a fannonin tsaro yaki da cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arziki sai muka kammala wannan taron da jaddada matsayin namu na goyon baya ga shugaba Muhammadu Buhari da fatan cewa zai samu nasara a zabe mai gabatowa. Inji Eze Eric Uchebu.
We are here to reaffirm that the statement we made in April last year, we still stand by that statement, and that is our resolve to support President Muhammadu Buhari for another 4 years.
Yace mun zo nan ne domin mu jaddada furucin da muka yi a watan Afrilun bara. Har yanzu muna nan kan bakanmu na goya shugaba Buhari baya domin samun shekaru hudu masu zuwa. Yayin da ya ji Asoka Anyabike ya bayyana cewa,
in a nutshell, our stand remains irrevocable for President Muhammadu Buhari's continuity.
Yace a takaice dai matsayin namu bai da makawa don shugaba Muhammadu Buhari ya ci gaba da mulki. Mun yarda da tazarce kuma insha Allah shugaba Buhari zai samu wani wa'adi na shekaru hudu. Wannan shine matsayin sarakunan gargajiya na yankin Kudu maso gabas, wato muna goyon bayan sa 100%. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla a gaida Alfonso Sokorigwe. A halin da ake ji kuma jama'an gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ga matsayar da wasu dattawan arewa da ke cewa Atiku Abubakar za su mara wa baya. Ga Hawwa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jami'an gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ga matsayar wasu dattawan arewa da ke cewa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP za su mara wa baya. A zaben 2015 da shugaba Buhari ya lashe zabe, kusan dukkan dattawan arewa sun mara masa baya. Ministan matasa Solomon Dalong ya ce dattawan sun kaucewa matsayinsu na hangen nesa.
Wato manya ne wanda in Abu bai biya bukata da burin zuciyarsu ba, to wannan abin sai dai ayi asara. Ba wai al'umma suke duba ba, idan dai ba su dai za a biya musu bukatansu ba, to sai sun yi wannan taro su ce Atiku suke. To shin me yasa ba sa goyon baya wani dan takara arewa ba sai Atiku? Domin kowane zaben da sun yi wannan gungu, ko ka ce shi Professor Anko Abdullahi, ko ka ce shi na Fenefere, ko ka ce shi Clark, Edwin Clark, kowane lokaci magana na Atiku suke yi. To kenan abin da mun fahimce wannan abin da suka yi shine suna nuna mana cewa to in ba ka da aljuhunka bai da nauyi ba, to ba za ka samu albarka daga wurinsu ba. Don saboda haka albarka a gidajensu a gaban wurin wannan manyan kudinka ne zai baka. In ba haka ba su gaya mana menene hujjarsu na kalubalance su, su gaya mana menene hujjar domin sun yi haka 2011. A shi yasa na kira su cewa manya, ban kira su dattawa ba. Aka ce abin da dattawa sun gani ba manya ba ne, wannan manya ne ba dattawa ba. Dattijo ai baya nuna wariya, dattijo al'umma yake dubawa, a bakin dattijo babu zafi sai da ruwan sanyi. Shi yasa dattijo Allah hana shi da karfin fada, sai dai ya ba shi shawara a baki. Idan dai za a bata, dattijo zai tara ya ce a'a ai kaza, me yake yana hanga nan ba da jimawa zai bar baya, me zai bari a baya? Amma dattijo nan da yake yawo da ruwan zafi da wuta a baki, babba ne ba dattijo ba. Saboda haka wannan manya ne, ko sun kai shekaru 100 suna gane kamar bai kure musu ba. Don haka abinda suka yi abin kunya ne wanda a tarihin arewa ba taɓa yi ba.
Haka shi ma shugaban kwamiti na musamman da shugaba Buhari ya kafa don tallafawa yankin arewa maso gabar, Tijjani Musa Tumsa, ya ce manufofin gwamnatin ga wanzar da salama sun isa dukkan al'ummar su dage wajen tazarcen shugaba Buhari. Tumsa ya kafa hujjarsa da wasu ayyuka da kwamitin ya gudanar.
Sanin kowa ne, arewa maso gabar tana da dalibai da yara da yawa wanda ba su zuwa makaranta. Mu aikinmu a wannan kwamiti na musamman na shugaban kasa shi ne mu tabbatar da cewa duk abubuwan da aka kai can an kai su inda ya kamata, kuma su taimaka wa wadda ya kamata don a raya wannan yankin. Babban abu yanzu shi ne su samu mutunci na cewa su 'yan adam ne, kuma suna iya bacci su tashi akan lokaci ba tare da suna da tararradin za a kai musu farmaki ba.
Masu goyon bayan gwamnati ko adawa daga arewa na amfani da kalmomi masu tsauri don isar da sakonsu, kasancewar duk manyan 'yan takarar 'yan arewa ne kuma mabiya addini daya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. A jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Najeriya kuma, shugabannin jama'a a jihar Kwanni suna shirya addu'o'i ga samun zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya a Najeriya. Ga dai Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Muna ma makwabtanmu addu'a Najeriya, wannan zaɓe da za a yi nan gaba, Allah ka sa a yi shi lafiya, ƙari shi lafiya. Allah, muna maimaita addu'o'inmu ala kulli halin a kowane wuri, a cikin sujaddanmu da wurin karance-karancenmu, muna addu'a, Allah ka sani. Lalle muna ma ƴan uwanmu addu'a, Allah duk abin da za a yi na zaɓen nan a yi shi lafiya, ƙari lafiya, ko ina da ko ina a cikin kwanciyar hankali. Wannan shi ne muke roƙon Allah.
Irin yanda ake ta gudanar da addu'o'i a garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da Ilele local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya, domin ganin an gudanar da zaben shugaban kasa ƙarshen wannan makon cikin salama a tarayyar Najeriya. Malam Muhammadu Dan Wazihwa ya yi mana ƙarin bayani game da wannan addu'o'i da suke wa tarayyar Najeriya da za ta gudanar da zabubbuka a ranar 16 ga wannan wata na Fabrairu.
Abin da ya tusa mu ga wannan fafatakayin wannan addu'ar kajin ko ina ka wayar radio malamai duk wanda ya hau ko hudu bin juma'a mukan yi addu'a game da wannan zabe da za a yi Najeriya, Allah ya sa ya kare shi lafiya. Wanda sanin kowa ne, tarihi ya gudana tun kamin zakko mu da Niger da Najeriya, ko da kalmar Bahaushe kan ji an ce duka kasa guda ce, kasa ɗaya ce ma'ana. Kenan ma'ana cewa kasa ɗaya ce. Wannan shi yasa dukkan mu nan dan Niger dan Najeriya, zaman lahiyar Najeriya, zaman lahiyar Niger ne. Zaman lahiyar Niger, zaman lahiyar Najeriya na. Kamar irin yadda muna ji in wani abu ya same mu nan, suna su ne mun addu'a.
Wannan addu'o'in na gudana ne da umurnin magabatan wannan kasar da ke fatan an yi zaɓe lafiya cikin kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya. Asman Musa Arzika, wani ɗan jarida ne da ke garin birnin Kwanni, ya ce wannan kira da mai martaba sarkin birnin Kwanni ya yi na malamai su duƙufa da yiwa tarayyar Najeriya addu'o'i bisa umarnin magabatan wannan kasar, yana nuna irin yadda jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ke kasancewa wa da ƙane tamkar ƙasa ɗaya.
Idan aka ɗauka ƙasar Najeriya da ƙasar Niger, wato duka uwa ɗaya uba ɗaya ne, kenan duk abin da ya taɓa ƙasar Najeriya, abubuwan musamman ma abin da ya shahi tashi hankali kenan ya ta shahi ƙasar Niger. Duk abin da ya shahi ƙasar Niger ya sa shahi ƙasar Najeriya. Don haka wannan tunani ne mai kyau wanda shagurori na ƙasar Niger sun kai na kira ga 'yan ƙasa Niger gaba ɗaya, musamman ma malamai da kuma sarakuna, don ganin cewa an yi addu'o'i a ƙari wannan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali.
Ana iya cewa hankalin 'ya'yan jamhuriyar Niger ya koma a halin yanzu ga waɗannan zaɓuɓɓukan da za su wakana na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun da tijai da na tarayyar Najeriya a ranar Asabar idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Tuma da lagai da Haruna Mamman Bako. Bari mu fada jihar Kebbi Najeriya kuma, inda wato 'yan fansho suke nuna damuwansu a kan yadda ake yi wa abubuwansu rikon sakainan kashi. Ga Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani.
Kimanin makonni 7 kenan da 'yan fansho din suka kwashe, suna zaman dirshan tare da yin addu'o'i a kowace ranar Alhamis a babban fakon idan garin birnin Kebbi, a kokarin su na musanta zancen bangaren gwamnatin jihar da take cewa ta biya dukkan kudaden fansho da gratuity ga ma'aikatan da suka bar aiki, ciki ko har da waɗanda tattarar suna bin bashi. Babangida Garba Gwandu shine shugaban 'yan fansho din masu bin karin haƙƙin su a jihar ta Kebbi.
Wannan maganar da shi Sani Dododo yayi ba gaskiya bane, maganar da gwamna yayi ba gaskiya bane. Sannan kwanakin baya mun so mu zanga-zanga, mu zo mu faɗa ma Mr. President kuɗin nan da ya bada a bamu 2012-2013 ba a basu abinsu ba, ba a cika musu kuɗinsu ba. Sannan 2017-2018 ba a kokobu ba a basu ba. 'Yan 2017 January ɗaya aka bada duk wanda ya retire February 2017 da su 2018 su duka ba a ba kowa ko taro ba mun kai mutum 4000 daga cikin 4000 din nan mutum 450 Allah an shirya wasu suna jiran a bada wannan kuɗin ba a bada su ba
yanzu menene buƙatar ku
abinda muke buƙatar mu cewa ba wata abu kace ba to Allah ya biya mutane kuɗin su
amma wannan lamari yana zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar babban zabe baka gani ana iya ganin kamar wannan wata siyasa ce kuka fito da ita
ba siyasa bace dan mu duk kowa nan ya samu ba ɗan siyasa bane amma tsoro muka ji mutumin da kake da haƙƙin ka bai baka ba yanzu yana buƙatar a zabe shi kana tunanin in ya ci zabe zai baka wannan abubuwan
Na sami jin ta bakin wasu daga cikin ƴan fansho din da suka tattaru a filin Eden waɗanda suka bayyana min irin halin da suke ciki a halin yanzu.
Sunana Balasani Bilnekebe. Ya kamata a ce an biya mu haƙƙinmu. To ba a biya mu ba. Mun yi biya mun duk hanyoyin da aka bi mun bi. Don shi na mun ka dawo nan masallaci muna roƙon Allah. Muna da yare da an makaranta. Yaren mu na nan duk an koro su. Sannan kuma abinci muna cikin wahala ga dauda ga rashin sutura
na tuntubi kakakin jam'iyyar APC na jihar kuma shugaban kwamitin yakin neman zabe Alhaji Sani Dododo wanda aka ruwaito yana fadin cewa gwamnatin jihar ta biya dukkan hakkokin yan fansho din
in za su magana tsakanin su da Allah su ga maka cewa ko dan muka zo jihar Kebbi na shekarar mu nawa mun gaske ba a biya ba to wannan mun gaske ba a biya ba mun biya ko ba mu biya ba sannan hamu mulki 2015 zuwa yau shekarar nan kuma mun ka biya sannan nan ya rage ba a biya ba abinda muke magana ko za mu ce an biya kusan naira biliyan 11 zuwa 17 na fashi daga ratuti a jihar Kebbi da wanda muka gada da wanda kuma muka an lokacinmu alƙalumin da muka samu yanzu wanda bai daidaitu ba shine na tsakanin shekara ta 2018 zuwa ɗan lokacin ganin yanzu da muke ciki wanda yake shi kuma kullum ana samun mai ritaya ana ƙuri a haɗa alƙalumin shi ma a gano nan wani don kar a ji a abin da ba daidai ba wannan shine aka faɗa to tambayar ka nake idan misali ana biyar ka bashi da ya kama na 100 ka biya 99 to in ka ce ka biya duka me lehenka
Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya
magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani ka ga dan tilar mu kula da su
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna to sai dai ba za mu iya kawo wato sakonni da kuke aiko mana ba saboda rancin lokaci sannan kuma a shirin mu na gaba za mu dauko wato abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu wanda na uran wato waya ya hana mu daukar ta a wannan shirin don haka yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC ga labarai
a takaice baba yau litinin shugaban tsaron Amurka mai riko Fad Shanahan ya ce har yanzu kungiyar IS ta kasance a fadin duniya yayin da mayakan da Amurka ke mara baya ke kokarin kwace tunga ta karshe dake hannun yan kungiyar a gabashin Syria Shanahan ya faɗa mana ma labarai dake tafiya da shi zuwa Afghanistan cewa idan aka yi magana irin abin da kungiyar IS za su iya ya danganta ga irin mutanen boye da suke da su a wata hira da muryar Amurka ta yi da sabon shugabar kwamitin kula da harkokin Afirka da kiwon lafiya a duniya da na kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa a majalisar wakilan Amurka ta ce akwai buƙatar a maida hankali akan abin da ke sa 'yan Afirka yin gudun hijira da kuma rasa matsugunan su tabbas rikice-rikice na ɗaya daga cikin dalilan da a cewar 'yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Democrat daga jihar California Karen Bass a lokacin da ta zanta da James Batty saboda haka warware waɗannan matsalolin ta yadda al'umman nahiyar ba za su ji suna buƙatar su fita daga ƙasashensu ba na ɗaya daga cikin matakan da ya kamata ɗauka a cewar Bass a ɗaya bangaren kuma shugaban sojin mai riko Fad Shanahan ya ziyarci ƙasar Afghanistan a yau dinnan litinin domin haɗuwa da shugabannin Afghanistan da kwamandojin Amurka ziyarar da ke zuwa a daidai lokacin da masu shiga tsakani ke aikin samar da yarjejeniyar zaman lafiya Shanahan ya faɗa mana ma labarai cewa yana son ya tabbatar da jami'an Afghanistan muhimmancin tattaunawar da ake akan abin da ke faruwa a ƙasar su
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan la'asari ya sai can da daddare za a ji mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma malama Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan la'asari ya wato malama Nashwan Kali baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai dai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum